بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمودا سادوا wannan yammaci na ranar talata wanda shine ranar 20 ga watan al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 8 ga watan September shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 13 cikin jerin girdarsa karkashin taken ladubban ilimi daga littafin Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adab at-talib wal fi adab al-alim wal muta'allim al-allama al-imam al-qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah al-Kinani wanda aka sani da suna Ibn Jama'a, Allah ya gafarta masa, wanda ya rasu ne a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Zamu tashi inda malai yake cewa al-hadi ashara Allah yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman dunahu munsiban aw nasaban aw sinnan bal yakunu harisan ala al-fa'idati haythu kanat wal hikmatu dallatu al-mu'min yaltaqituha haythu wajadaha. Malai ya ci gaba da mana bayani akan ladubban da suka shafi malami a karan kansa. Wannan shine gaba ta 11 da yace al-hadi ashara, abu na 11 daga cikin ladubban da suka shafi malami a karankin kansa. Allah ya stankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Kada malami ya ji kunyar, wato ya ji nauyi ko kunyar samun karuwar wata fa'ida ko wani ilimi, mimman huwa an yastafida ma la ya'lamuhu, ya samu fa'idan sanin abin da bai sani ba, mimman huwa daga wanda yake dunahu kasa da malamin, munsiban a wajen matsayi, au nasaban ko wajen dangantaka, au sinnan ko a shekaru. Wato kada kasancewar wani wanda ya san wani abu bai kai shekarunka ba, ko bai kai darajarka ba, ko bai kai ilimi ko shahararka ko dangantaka ba, ka ji kunyan samun karɓar wannan fa'ida daga gare shi. Bal yakunu harisan ala al-fa'idati, malami kamata ya zama yana da mai kwadayin samun duk wata fa'ida, haythu kanat, duk inda zai same ta. Fal wal hikmatu dallatul mu'min, a ita hikima wato kayan mu'mini ne wanda ya bata, yaltaqituha haythu wajadaha, idan kayan ka ya bata din da ka samu zaka dauke kayan ka. Wannan magana asali a shahararren hadisi ne mashahuri kwarai da gaskiya bakin mutane, al hikmatu dallatul mu'min, wanda asalin shi al-Imamu At-Tirmidhi da Ibn Majah ne suka fitar da shi, da al-Imamu Ibn Hibban a cikin littafin shi Kitabul Majruhina min al-Muhaddithin wal Mutrikin min al-Muhaddithin. Kitabul Majruhin na Ibn Hibban ya fitar da shi karkashin tarjuma wani mutum mai suna Al-Fadl Ibrahim Ibn Al-Fadl Al-Makhzumi Al-Madini, wanda shine mai riwaya hadisin na kewayawa ne ta kan shi din da aka yakawo. Wannan mutum ne mai rauni wanda kusan daukacin malaman hadisi sun hada ka rauna tashi, irin su Uqayli, Sa'dar Qutni, kafin su al-Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh, haka Ibn Jawzi a cikin nashi Abu Afadin, haka Yahya al-Qattan kamar da aka rawaito daga gare shi yana cewa wannan mutumi lam yutrak lil qadri wa inma turika lil kadhibi. Shi kuma Ibn Hibban a cikin majruhi ne yake cewa fahishul khata, to dai mal mutum ne mai rauni kwarai da gaske, dan haka matruki ne, ko kuma kamar yadda zabi yake cewa ba'afu, sun hadu gaba daya akan raunata shi. Malamai sun yi kalan kiruwa akan raunata shi. Akwai maganganu da dama masu nuna irin wato magana ce kuma take duk da haka ta shahara, ta shiga ko ina, amma ma'anarta kuma ma'ana ce karbiya, al-hikmatu dallatul mu'min, hikima wato kamar kayan mu'mini ne wanda ya bata, aina ma wajada hadi, inda ya samu akhadha sai ya dauki kayan shi. وقال سيد بن جبير سيد بن جبير كتشا لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يجي متم بايا غشيوا بايا غشيوا أكن واتن baya gushewa a matsayin shi na malami ma ta'allama matukar yana ci gaba da koyon ilimi fa idza taraka ta'alluma da zaran ya bar koyon ilimi wa dhanna annahu qad istaghna ya dauka cewa to ya samu wadatuwa daga ilimin waqtafa kuma ya samu abin da ya ishe shi bima indahu da abin da ke wurin sa fa huwa ajhadu ma yakunu yafi kowa jahilci zai zama yafi da jahilci wannan magana tana cikin littafin al-faqih wal-mutafaqih na al-khatib al-baghdadi da kuma littafin al-fawaid al-muntaqa na muhammad ibn ali as-suri as-suri wani mutum da ya rasu shekara ta 441 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana danganta magana wani lokaci ga malam abdullahi dan mubarak kamar da ke cikin littafin al-mujalasa ta abubakar ad-dinawari malam ahmad ibn marwan kenan wanda shi kuma ya rasu shekara ta 333 ya kawo wannan magana mujalladi na 10 na littafin nashi al-mujalasa ya danganta ta zuwa ga ibn al-mubarak wallahu a'lam shine mai waka kamar yadda gashi nan zai kawo mana yace wa an shada ba'dul arab wannan shine darasi na 13 afwan ban fada ba farko wa an shada ba'dul arabi wasu larabawa suka rera waka cewa walaysa al-ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti ala al-jahl ce walaysa al-ama wato makanta ba shi bane tulus su'ali yawan tambaya wa innama makanta ta jahilci tamamul ama cikakkiyar makanta tulus sukuti ala al-jahl sananin shuru dadewa ana yin shuru game da jahilci ni shuru alhalin bai sani ba to wannan shine tulul ama wannan baiti ne na bashar ibnu burt dake cikin diwanin sa kamar yadda mai talikin ya kawo kasa wala yace wa kana jama'atu min as-salafi wasu mutane daga cikin salaf sun kasance yastafiduna min talabatihim suna samun fa'ida suna samun karuwar ilimi daga daliban su malaman farko ba su kasance suna kyamatar su koyi wani abu da ba su sani ba a gun daliban su قال الحميدي أما لو حميدي يتي وهو تلميذ الشافعي حميدي طالبين يغى الشافعي يكي تيوى صحبت الشافعية من مكة إلى مصر ناي تفيا ترد الشافعي تندغ مكة زوى قسم مصر فكنت أستفيد منه المسائل هنا دنغا كوين مسأل لي وتفكه كينا أورنسا وكان يستفيد من الحديث شي كوما ينا سامون فائدوجي نا حديثي اورينا واتو سنا با نيجي شريم با كمان دا كينا وقال الامام وقال احمد بن حنبل احمد دان حنبل يكي تشيوا قال لنا الشافعي ما لا شافعي يكي مانا انتم اعلم بالحديث مني كو سو احمد ابن حنبل كون فين سنن حديثي فاذا صح احدكم الحديث فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى اخذ به idan hadisi ya inganta a wurin ku to ku ba mu labarin hadisin dan muwa mai ruko da shi mai aiki da shi sahih riwayatu jama'ati min as-sahabati an at-tabi'in kamar yadda kuma ya tabbata an samu wasu cikin sahabbai sun yi riwaya a cikin tabi'ai wanda wannan maganganu ne sananu za a gansu a cikin musnadul hadis inda yake magana akan riwayatul asagir akabir anil asagir riwayar manya daga kanana وابلغ من ذلك كله قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي وند كما يفي wadannan din maganganun kaiwa mutuka wajen bayar da hujja shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi karatun alqurani ya saurari karatun alqurani a gurin ubay dan ka'ab wa qala kuma yace ma ubay amarani allah an aqra alayka allah subhanahu wa ta'ala shine ya umurce ni cewa in koyi in saurari karatun nan a wajen ka karanta mene lam yakul allazina kafaru min ahli alkitabi kamar yadda yake cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ta hanyar Anas bin Malik shine a cikin hadisin shi Ubay yake cewa kamar yadda yake a cikin Manaqib na Ubay da kuma kitabut tafsir a cikin Bukhari yake cewa wasammani kuma Allah din ya kira sunana nabi yake mashi kwarai kuwa shine sai ta kuka yayi ta kuka malamai suka ce ko dai kuka sururan na farin ciki ko kuma khaufan wa khashiya na taqsir fi shukr ko kuma yana kuka yana jin tsoron karfa ya kasa watin iya biyan godiya ya kasa godiya wannan ni'ima yadda ya kamata qalu suka ce min fawaidihi alla yamtani al-fadil min al-akhd an al-mafdul suka ce malamai suka ce daga cikin fa'idar wannan hadisi shine kada watu wanda yake sama ya ji kunyar karban karatu daga gun na kasa da shi. Sannan kuma daga wannan hadisi aka samu sunna ta ardul Qur'an, watu dalibi ya gabatar da haddashi ta alqur'ani gaban malami. Kaga lokacin da ke gabatarwa malamin zai kama da shine mai saurare din. Haka Imam Qurtubi ya fitar a cikin binnan insha Allah Muslim, kuma yake cewa wannan yana nuni zuwa ga tawalu, yana da nuni zuwa ga at-tawadu fi akhdh al-ilm, tawalu wajen koyan ilimi a gun kowane ne dake kasa da kai ko sama da kai ko ya kai ko bai kai ka ba. Sannan kuma malamai suka ce an kebance suratul lam yakunil ladzina kafaru ne saboda lima fiha min at-tauhid war risalati was suhufi wal kutub al munazzala ala al anbiya'i wal ma'ad, saboda abin da ke cikin ta na labarin ainihin wato tauhidin Allah da aiko da annabawa da bayani akan littafan annabawa da aka sauka musu da bayani akan tashin alkiyama. Kaga sura ce kin take tattara abubuwa da dama. Wannan kenan. Haka nan muka lura zamu ga cewa aikace an samu wasu sahabbai sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaru sun girme shi, amma wannan bai hana su zauna a gaban shi su koyi karatu ba, kamar yadda a cikin sahabbai din akwai wasu masu kananan shekaru wadanda Allah ya huwace musu zurfin ilimi irin su Ibn Abbas, irin su Aisha, irin su Abdullahi dan Umar. Wannan bai hana wasu da suka fi shekaru su koyi karatu a gurin su ba, kamar yadda kuma hakan bai ba su dama su ce bari su raina wanda ya girme su a shekaru ba. Kowa na sanin girman kowa, kowa na mutunta kowa. Allahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ce as-sani ashar, ladabi na 12 daga cikin ladabban da malami ya kamata ya kula da su a karankin kansa, al-ishtighalu bit-tasnif wal-jam'i wat-ta'lif lakin ma'a tamam al-fadila wa kamal al-ahliya fa innahu yutli'u ala haqa'iq al-funun wa daqa'iq al-ulum lil-ihtiyaj ila kasrat at-tafshi wal-mutala'a wat-tanqib wal-muraja'a. Abu na 12 wanda kuma shine na karke a wannan jarangiya shine shagaltuwa da at-tasnif, rubuta littafi, wal jam'i da tattara bayani, wat ta'lif da tsara su. A cikin larabci aka ce at-tasnif shine mutum ya rubuta littafi wanda zai zama wato littafi ne wanda yake original, ya da asala, asalin abin da ya rubuta nashi ne shi ya tsara shi. Al jam' kuma shine tattaro maganganu daban-daban a wurare daban-daban wanda ya kamata a hada su a wuri daya, ya tsara su a bisa yadda yake ganin dacewa tsarawa su. Haka at-ta'lif shi ma yana da kama da al jam', sai dai shi zai zama yana sirkawa da maganganun sa, ba jam'in bane kadai yake. To duk da suna nufin abu ɗaya ne rubutun littafi, open shift sai ke cewa lakin ma a tamamil fadila, amma sai wanda fa ya cika ya batse ya kai matsayin da zai iya wannan aikin, wa kamalil ahliya ya samu cikakkiyar wato kamala ta ahliya ta cancanta, ya zama qualification din sa ya kai yayi, ya ke gane qualification din mutum ya kai yayi shine kaiya ta farko shine zama malaman shi sun yadda da cewa zai iya da malaman shi su mushi yabo su ce eh zai iya, su bashi dama su bashi kwarin gwiwa ya je ba wai da kanshi kawai rada kanshi yace zai ba. Fa innahu yutri'u ala haqa'iqil funun, a wannan lokacin zai samu daman shiga cikin sanin haqiqanin al'amuran fannoni na ilimi, haqa'iqil funun wa daqa'iqil ulum da kuma ilmomi masu zurfi lil-ihtiyaji ila kafrati at-tafkish wal-mutala'a, kuma duk wanda zai rubutu to zai buƙaci zuwa ga yawaita bincike da karance-karance. At-tafkish shine bincike, wal-mutala'a da kuma karatu yawan leƙawa nan da leƙawa can, wat-tanqib da kuma zaƙule-zaƙule, wal-muraja'a da kuma sake karanta abubuwan da dama can ya karanta su. Babu shakka duk wanda yake jin zai shiga harkar wato rubuce-rubuce dole ne ya zama ya saba, ya iya jikin shi, kwakwalwa shi za ta juye, kuma yana da imkaniya ta ilimi da ta lokaci da ta kayan aiki da sanin makamar bincike, sannan zai fada irin wannan wato fage mai matukar hadari. Wa huwa kama qala al-khatib al-baghdadi, yace khatibu yana fada yana magana game da rubutu, yace rubutu tabbitul hifza, yana tabbatar da haddan mutun yawan bincike da mutala'a da karatu da muraja'a da tanqibi, wanda su ne idan mutum ya gama sakamakon su kuma sai ya rubutu, to wannan suna wanzar da haddan mutum. Wa yuzkil qalba, kuma suna sanya wa zuciya ta zama tana da basira. Wa yashhadu taba, kuma yana karfafawa mutum dabi'arsa ta ilimi. Wa yujidul bayana, kuma yana sa mutum ya kware wajen iya tsara zance. Wa yaksubu jamilal zikr, kuma zai samawa da mutum kyakkyawan ambato wajazilal ajar da kuma wato lada mai yawa a cikin saidul khatir na ibn juzi yana cewa al musannaf waladul alimi al mukhallad cewa littafi idan mutum ya rubuta shi to kaman tsani wanda zai wanzu a duniya tsani mutum ya bari da zai wanzu a duniya shine ma'anan wato wayuksibu jamilat zikr sai gada mushi da kyakkyawan ambato yanzu muka kalla misali malaman musulunci waɗanda suke da rubuce-rubuce kowanne za a ce wani kaza ya rubuta kaza Allah ya saka mai da alkhairi wani kaza ya kaza Allah ya gafarta mishi ga sanan ambatan su ya wanzu wasu sun fi shekara 1000 da mutuwa amma saboda dafin da suka rubuta har yanzu ana ambatan su ana gare da dafin ana karantawa ana cin buriya sannan kuma ga jazilal ajri insha Allah suna samun lada ne matukar yawa in Allah ya so yukhalliduhu ila akhir dahr kuma wannan rubutu zai wanzar da mai rubutun sunan shi da ambatan shi da ladan shi har zuwa tashin alkiyama zuwa ƙarshen zamani wannan magana ta khatibu tana cikin aljami' li akhlaqir rawi wa adabi sami' a cikin juz'i na biyu wal aula an ya'tani bima ya'ummu naf'uhu abinda yafi dacewa idan mutum ya tashi rubutu to ya kula ya bada muhimmanci wajen rubuta abinda ya ummu naf'uhu amfanin shi zai game kowa yana buƙatar shi abinda al'umma za su ga amfanin shi ya game wa takfurul hajatu ilai abinda buƙata ta yi yawa akai ana da buƙata akan shi da haka shi sai ake buƙatar mutum kafin ya rubuta dole ne sai yayi muraja'atul masadir wato literature review ya leƙa nan ya leƙa can ya ga abinda na gaban shi suka rubuta me suka faɗa ina suka kwana to me kuma shi zai ƙara menene suka bar mishi kai ya zama maimai da ainihin wato maimaitawa wal yakun ijna'uhu bima lam yusbaq ila tasnifi kuma ya fi bada muhimmanci zuwa ga abin da ba a rigaye shi ba wani abu da yake gani sabo ne ƙararrawan da ba a riga shi ba ko kuma zai ƙara akan abin da aka riga shi kada mutum ya dinga maimai kamar yadda yake a tsarin bincike na zamani ba a goyen bayan mutum ya maimaita wani abu da wani rigayi hasali ma hakan zai iya kama da satan ansa ko plagiarism ko kuma wato abin nan wato waste wato barna ta lokaci da energy da resources da sauransu sai ya ce mutaharriyan ibah li ibarati fi ta'lifi kuma mai rubutu malami ya dinga kirda dan yadda zai dinga fadan magana wata ke dalla-dalla wanda za ta fito da magana dalla-dalla domin sa'ad da mutane za su karanta bayan tsawon zamani zai zama shi baya nan a wurin ko baya nan a duniyar don haka ba za su buƙaci wani sharhi daga wurinsu ba ya zama maganganar shi abin da ake cewa self-explanatory suna bayani da kansu ba su da uku da wato sarƙaƙiya ko wasu ƙullace-ƙullace da za su sa a kasa gane me yake nufi mu'aridan an at-tatwil al-mumil sannan ya guje ma tsawaitawa da ta saka a ƙosa a gaji tsawaitawa da ta wuce kima wal ijaz al-mukhil sannan kuma ya guje ma takaitawa da zata zaftare amfanin ya zama abin da ya amfani ma'a ittafa'i kulli musannafin ma yaliku bihi ya baiwa kowane littafi irin abin da ya dace da shi da matsayin sa wato akwai littafin da yayi shi ne musamman dan malamai to babu laifi a tsawaita wanda aka yi shi dan dalibai sai a takaita kamar yadda misali idan aka zo sallah an ce maliman idan zai mutane sallah yayi ya takaita saboda akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mabukaci da sauransu amma in zai sallar dare aka ce ya tsawaita wanda zai bi sallar dare to dukkanin su masu nishadi ne kenan sai su tsawaita to haka idan aka zo rubuta littafi za a duba su wanene target audience target readers waɗanda ake sa ran za su karanta littafin to za a yi littafin gwargwadon irin matsayin su da abin da zai amfane su to haka wajen darasi ma da karatu kamar yadda muka sani a zamanance misali a darasin da za ka yi ma ɗalibai a aji biyar na secondary ya bambanta da na 'yan primary wannan kuma shi ma ya bambanta da na sama da su wanda suke university kowa za a ba su abin da ya kamata a ba su na ma'lumat na information na ilimin da za a ba su gwargwadon matsayinsu da fahimtarsu da khalfiyarsu da irin abin da ake sa ran su koya a wannan matakin wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdhibihi kuma ba a so mutum ya fitar da littafin shi yadda mutane za su gan shi su karanta qabla tahdhibihi kafin ya tantance shi wajibi ne tsaya ya gyara ya tantance ya tsefe ya san cewa komai yayi iyayin shi ya wato abin nan gogewarsa sannan sai ya fitar da shi wata karirin nabri fihi wa tartibi kuma ya sake duba littafin ya gyara ya bayyana shi ya hazzaba shi ya gyara shi kware da gaske قال يتشو من الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان أن ساموسي لغا تكيما لما يسنى إنكار الربوچة ربوچة أولا زامن واتو أزامن سكينا أقرنين التقوص ألا من ظهرت أهليته حتى وانده يكي وانده وستابا ينا يا چان چانته تمسنا إنكاري سنى غنان چابي دا چايبا وعرفت معرفته وانده كما أكسنينا دا إليني ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار malai yace ni bana ganin wannan irin inkarin nasu yana da wata fuska in banda wato guguriyo kawai da aka sani tsakankanin mutane da suka yi zamani daya idan mutane suka yi zamani daya sai kaga wato ba sa iya jura junan su dukkanin su malamai ne ko dukkanin su attajire ko sarakuna ba su fada da junan su yayin da ko idan zamani bai hada su ba ko wuri sai kaga sai su kaunaci juna in suka ji junan sai su kaunaci juna amma idan zamani ko wuri hada su to ba za su iya jure junan su ba to wannan yana daga cikin wato kuma a ce asbab salbiya da ta jaizuwa ga haka kuma wannan wani abu ne wani tabi'i ya kamata mutum ya kanshi adalci ya san in ya cancanta zai iya yin bi cancanta zai iya yi ba sannan kuma akwai wani dalili kamar a zamanin nan namu wanda yake kuma shi kuma dalili ne da yasa ake wannan inkarin amma dalili ne wanda yake wato ba salbi ba ijabi ne dalili ne mai kyau cewa akwai mutane da dama da suke shiga harkar rubuce-rubuce wanda ba su cancanta ba kuma sun cika gari sun rubuta abubuwa kuma sun yada barna iri daban-daban da aqidu da shubuhi da sauransu da haka sai malamai suka zama suna ta tsawartarwa akan haka har aka samu malam mashhuri ya littafi musamman kutubun hazzara minhal ulama da tattafai wadanda malamai suka ja kunne akan su fa illa in ko ba dan tanafusin nan bayin ji malam faman idza tasarrafa fi midadihi wa warakahi bi kitabati ma sha'a min ash'arin aw hikayat مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن يتتو أمبا دي واتو حسدا تيدا غابادا كييا إرن تمتا نيبا بمنافسة ميزي ساعتي إذا فمن إذا تصرف فيه مداده ما كساموني ياي أمبانجة تودسا ووركي takaddunsa da kitabati ma sha'a ya rubuta abin da yake da mamin ash'ari na waƙe-waƙe aw hikayatin ko labarai mubahatin wanda suka halasta aw ghairi zalika kuma wani abu daban la yunkaru alaihi zaka ga babu wanda ya mushi inkari falimato dan me yasa idza tasarrafa fihi idan mutun ya rubutu a cikin takaddunsa da biransa bi taswidi ma yuntafa'u bihi min ulumi shari'ati ya rubuta abin da yake sa ran za a ci moriyarsa na ilimin shari'a dan menene in yi irin wannan sai a zo abin nan yunkaru sai a kyamatar wa yustahjan a dinga ganin cewa ai abin da yake bai dace ba a ga munin aikin da me yasa in ba kawai wato tanafusi ba wani zai so a yi irin abin da yi abin da malami yake ce kenan amma mallam ya ta'al yace to amma farid da haka wanda bai kai matsayin yayi ba wanda bai da kogogewa ta ilimi wanda za ta cancantar masa da yayi irin wannan rubutu ko ya bincike ko ya gabatar bal inkaru alaihi muttajihun to wannan yi masa inkari a ce bai kamata yayi ba to wannan ya dace lima ya tadammanuhu min aljahli saboda abin da zai yi na jahilci wa taghriri man yakifu ala zalika tasnifu bihi kuma zai rudar da wanda ya karanta wannan abin nashi bi kaunihi yudayyu zamanahu saboda a san da yake wannan rubutun yana ainihin wato bata lokacin kansa ne fi ma la yutkinu kuma akan abin da bai iya ba wai ga ul itqanan allazi huwa ahra bihi minhu sai ya je kuma ya bar abin da ya goge ya kirtsaya wato kunna ya goge wanda kuma tsayawa ya gogen shine abin da ya fi cancanta gare shi kafin ya shiga harkar rubutu a wannan zamani ya kamata a ƙara da cewa ko bayan rubuta littafi zamani ya zo da amfani da sautiyat da mar'iyat wato ababen kallo da ababen saurare clips na audio ko na video wadanda fasahar zamani ta sadarwa ta zo da su babu shakka dole ne a saka su a cikin wannan ma'auni na rubutu to aslan ya halasta yana cikin abinda ake so ga malami da ya kai ya isa yayi dona ya karantar kuma ai recording waɗannan karantawa videos ne ko audios gurgurdan hali a yada su ga duniya dan a samu karuwar ilimi a samu yaduwar ilimin kuma wannan fa'ida ta wuce iya wanda suka saurare shi sa'ad da ake karatun sannan kuma su ba kansu wanda suka saurara san da ake karatun idan akwai shi an taskace zai taimaka musu wajen muraja'a da karantawa daga baya babu shakka ana samun fa'idoji na ilimi da yawa akan haka ana samu ga sunan zamani ya zo da su ana zuba su akan internet ana zuba su akan YouTube ana zuba su akan WhatsApp akan Facebook a duk wuraren da da sauran mudawwanat da websites ga sunan iri daban-daban na Larabawa ne na Hausawa ne na Nufawa ne na Yarbawa kusan da kowane yare zaka samu irin waɗannan abubuwa wannan alkhairi ne Allah ya kawo wallahi alhamdu to amma kuma a lokaci guda sai aka samu kuma wasu da dama waɗanda basu cancanci su wannan karantawa ba kamar yadda muka ji a baya ya ake malami a gane ya cancanta ya karantar shine idan malaman shi suka ce ya cancanta kaga wannan kaida ɗan boko ita suke bi kaba a ce an ba mutum degree ko masters ko phd sai an yi examining din sa an jarabta shi malamai da suka goge a wannan fannin su za a zauna su zo su karanta abin da ya rubuta su mai tambayoyi su kore shi su gyaran shi su jarabta hatta hakurin sa da juriyarsa sai ya je ya gyara ya sake a ce ya gyara ya sake a ce ya gyara har sai an ga ya kai aksa mudda na abin da zai iya yi sannan za a sake zaunawa a sake dubawa a tantance lalle yayi abin da ya kamata sannan sai ya ce to an bashi digiri kaza ma'ana wannan digirin yanzu shine sun yadda da cewa ilimin da ya koya na wannan fannin ya iya shi kuma ya cancanta ya je ya karantar ko ya irin aiki ko ya gabatar da irin hidimar da ake gabatarwa sakamakon wannan ilimin da aka yi akwai wannan kaida ce kenan akwai ta aslan a musulunci amma mun yi wasa da ita ba mu aiki da ita da haka sai aka waye gari kowa kawai yana iya zama malami da san ran shi ko kuma wasu waɗanda ba malamai ba masu zuga shi kanana na ƙasa da shi ko sa'o'in shi ko ƴan masallacin su ko ƴan garin su ko masu goyon bayan shi zasu zuga shi shima shikenan a sami loudspeaker a sami microphone a sami shi radio a sami shi internet shikenan ai ta yada wannan karatuka ai ta yadawa a yada barna a yada shirme a yada fasadi da bata wannan kaga ya jawo barna da yawa a duniyar ilimi kuma an samu rikicewan bainal habili wan nabil an rasa gane wake da gaskiya wake da bai da gaskiya wannan ya daga cikin salbiyat shine abin da ya kamata kuma a lura anan cewa balle irin wannan wajibi ne ai musu inkari akan cewa su je su koyi ilimi tukunna su kware kafin su zo su shiga cikin harkar ilimi wane ne malamin da ya ya kharraja su ya ba su dama yace su je su karantar da wannan ilimin da suke karantawa idan babu to bai kamata a saurare su ba domin waɗanda Allah ya ce a saurara su ba ta karantar da ilimi sune malamai sune abin da shari'a ta tanada amma waɗanda ba su da ilimi wasu sai dai surutu sai dai iya magana wasu sai dai iya gayu ko iya buga misalai ko kuma satan fasaha da ya zama ruwan dare ga duniya a wannan zamani akwai wanda zai zauna ya saurari kasar din wani malami ya koyi irin salansa ya koyi irin saka hularsa ya kwafe dukkanin salon sai kaga ya zauna ya zo yayi tsaf to wannan kaga plagiarism ne wannan ba ilimi bane wannan jama'a ya kamata mu gane Allah ubangiji shi kyauta to haka dai zamanin yazo da haka sai mu dalibai sai mu yi taka tsantsan kwarai wajen wa za mu saurara wa ya kamata mu saurara a ina ya kamata da yaushe wato wane ne ya kamata ya zama malamin ka har ka je kawai duk wani kowane alhabil wan nabil ka dinga sauraron abin da yake fada ba tare da ka tantance me yake cewa ba a ina aka koya mishi da sauran su zamu saurara anan sai mun zo mu hada kasar na gaba wanda shine zama na 14 kenan sai mu tashi inda yake cewa alfaslu thani fi adabil alim fi darsihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi